Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
Yau 14 ga watan Mayu na shekarar 2018 kamar kowace ranar Litinin da muke magana kan zamantakewa a yau ma zamu ci gaba ne da maudu'in da muka fara a makon da ya gabata akan yadda wasu matan suke kashe ko musgunawa ƴaƴan abokan zaman su wanda wani lokacin har ya kai ga kisa.
Mace wata sa'i in za ta zo gidan miji, miji yakan auri bazawara. Wata sa'i tana zuwa da agola. Kuna ganin mijin yana takura ma agolan ko irin kafugun shi dai.
Da wuya gaskiya.
Kuna ganin yana yi. Dai.
Wakiliyarmu da ke Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna da wasu matasa a zauren muhawarar yau da gobe.
Sannan zamu ji ta bakin Sheikh Saifuddin Yakubu Musa Katsina akan kishi a musulunci.
Sannan akwai amsoshin tambayoyin da muka muku a shafukan abokantaka na Facebook da Twitter.
Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
A tambayar da muka muku a makon jiya a Facebook da Twitter, mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku kishi ne ko mugunta ke saka wasu matan kashe ƴaƴan kishiyoyinsu. Ga yadda ku amsa mana.
To saƙonmu na farko a cikin shirin yau daga Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Fatuskum ne yace yau da gobe kuma mafi akasarin kashe ƴaƴan da ake yi din ma maza ne kuma ana kashe su ne idan har mahaifinsu yana da dukiya domin su abokan zaman mahaifiyarsu burinsu shine za a ba su mai tsoka tunda su matan suka haifa amma abin dai kai bai yi ba.
Wai kana miji ya fi miji.
Eh.
Sai Shamsuddin Abdullahi Makani ke Rijau yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karara yadda mace za ta rika kishin mijinta wato ta hanyar rubanya ayyukanta a gare shi kamar su kyautatawa, ladabi, biyayya da sauransu. Amma kisan ƴaƴan kishiyoyi da wasu mata ke yi tsabagen tsagwaron mugunta ce da kuma rashin imani. Kuma wannan wani babban al'amari ne da ya kamata mahukunta da kungiyoyin kare haƙƙin yara su shigo dumu-dumu a cikin lamarin wajen ganin an kama tare da kuma zartar da hukunci mai tsauri akan irin waɗannan matan marasa imani. Da fatan Allah ya bamu mata nagari.
To amin. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau yace wannan ba kishi bane idan har abu uku suka haɗu a wuri ɗaya. To su ke haifar da hakan abubuwa ko su ne shine rashin hankali, rashin imani da kuma rashin ilimi. Matukar mace ta mallaki hankali, imani da ilimi, to tunaninta ma ba zai taba bata tayi wannan kuskuren ba.
Sai Adamu M Aladambam yace salam filin yau da gobe. Wallahi ba kishi bane kawai hauka ne, amma kuma ni ina ganin laifin mazan ne. Me yasa ba za su hukunta matar da ta wulakanta ƴaƴansu ba? Ni ina ganin idan ana hukunta su to za su shiga hankalin su.
To sai kuma sakon Lawal Manchester Kamba yace hakika akwai abubuwa uku da ke kawo irin wannan babban al'amari na daya dai akwai jahilci, biyu tsantsar mugunta, sai na uku shine kishi, wanda duk waɗannan abubuwa ina ga idan akwai ilimi da cikakkiyar tarbiyya ba za su faru ba.
Sai Edward Joshua Mallo yace yau da gobe kun kawo babban abin tattaunawa a yau. ni kam a gani na kishi ne ke kawo irin wannan aika-aika a gun mata domin neman ko za a bar masa mazan in kishiyar ta rasa ƴaƴanta. Allah ka magance irin wannan hali a gun mata.
Amin. Sai kuma sakon Bashir Kansila mai tukunya dirin yace salam yau da gobe masu gabatar da shirin yau da gobe, ko shakka babu kishi ne ke sanya wasu matan na kashe ƴaƴan kishiyoyin nasu musamman waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba tsawon zaman da suka yi da mijinta. Kwatsam a ce an yi mata kishiya daga baya ta zo Allah ya bata haihuwa kuma ɗa namiji, domin ni ga naune ba jiyau ba. Akwai wata mata da ta kashe ɗan kishiyarta sakamakon ita Allah bai bata haihuwa ba. Allah ya kyauta. Amin.
To amin. To wannan da wa take kenan, da wanda bai bata haihuwa ba
ko da kanta take ba.
To Allah ya sauke.
Amin.
To idan muka koma shafin mu na Twitter @sadiq_shafiu yace Shafiu yace wannan ai bai kama da kishi ba, kawai mugunta ce da kuma san duniya. Allah ya shirye mu. Amin.
Sai kuma sakon @boda in kaibo yace yau da gobe kishi anan sai dai mugunta da zalunci da rashin sanin girman laifin kisan rai da bata aikata laifin kisan ba. Ya kamata kuwa mu mazan har matan mu ji tsoron Allah domin akwai ranar sakamako.
Sai @Musa Sale Ahmad Tu yace jahilci ne kawai na rashin sanin makoman ƙarshe.
Sai kuma Hon Aliu 33 yace tsabagin kishi ne.
Sai Abubakar 101109 yace mugunta ce da rashin ilimi. Rashin imani.
Sai kuma @Nasiru Jibrin SA1 yace ni dai a gani na kishi ne saboda matan a ganin su kada abokiyar zaman tasu watan wajen zama ta samu wajen zama da dai sauransu.
@Shamsu_Mansur yace hakika akan kishi babu abinda mata ba za su iya yi ba.
Shi kuma @Dambe 1009 yace rashin imani da tsoron Allah ne da rabon zuwa jahannama. Ikon Allah.
To sai @Musa Hadarin Asuba yace yau da gobe sai Allah, shakka babu batun kisan ƴaƴan kishiya da wasu mata ke yi wallahi rashin ilimin islamiyya ne, domin duk wanda ta yi karatun addini to ba za ta taba yin kisan kai ba. Nagode.
Sai kuma @Abba scheduled i1 yace yau da gobe ikon Allah tsuntsun gwarar watan tsuntsun zafin kishi da rashin imani shine jagaban wajen aikata irin waɗannan.
To sai daga ƙarshe @Bodam_Hassan yace yau da gobe a gani na wannan tsuntsun rashin imani da tsuntsun jahilci ke sanya wasu mata su azabtar da ƴaƴan kishiyoyin su, wani sa'in ma har ta kai ga rasa rai. Allah kada ka bamu irin waɗannan matayen.
To madalla, to yanzu bari mu shiga zauren muhawarar yau da gobe, mu ji ci gaban tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim da wasu malamai wanda muka fara ji a makon jiya da ya wuce, inda muka tsaya inda Binta take tambayar su watan sabon tsarin musgunawar da ta fito yanzu.
Kin sauko Hafsat, wannan shine ake ce mai rashin sani Usman a makon da ya wuce ya alƙawarin zai bamu wani labari. Kin ga Allah da yayi wannan makon yana nan ma.
Ikon Allah. To ai sai ki mai da gurbin ki bamu labarin.
Ai ban san labarin ba.
To
kashewan suke yi gaba daya kuma za ka
ga wani duk lokacin da mutum ke wani abu wanda ba daidai ba sai ya zama an sa mai ido, ko kuma wanda ya kamata su tsaya su bi ma wannan haƙƙin sa sai suka shiru sai ba su ba. To ba ka tunanin fa cewa wannan abin zai tsaya ne, a zai ci gaba ne. In ana mataki na ɗaya ne za a je na biyu, da haka har za a kai mataki na 12, kuma kafin a zo a ce za a yi gyara a cikin wannan abin,
ai abin ya ɓaci.
To shi zani nake ganin baya ga miji ko mu ce shi mai gida ko kuma uwar gida ne ko ma waye wanda ke da haƙin, hatta iyaye da suke nan da sauran hukumomi da makwabta duk suna da haƙin da idan suka ga irin wannan abun na faruwa za su taimaka wajen ganin cewa an dakile.
Dama abin da nake so in ziyo kenan, saboda yawanci za ku ga akwai gidajen haya wanda ake haɗe gida da yawa da yara da sauran mata suna ganin ana azabtarwa, amma kaga kowa ya kawar da ido cewa ba ɗana ba ne su karata ko makota.
Kan cewa yanzu zamani ya canza, ci sama ake yi kamar yadda kika bayyana. Wato in za ku lura, ai mace wata sa'i in za ta zo gidan miji, miji yakan auri bazawara, wata sa'i tana zuwa da agola, kuna ganin mijin yana takura ma agolan ko ya rinka bugun shi bai
da wuya gaskiya,
kuna ganin yana yi bai. To amma ita macen ta zo ta samu ɗa a gidan sai ta rinka musguna mai, ba mun abu ɗaya bane. gadan nan shi ake mawa
a
kanta
akwai
gado
akwai wannan da shi yake
kana magana akwai magana abun duniya akwai magana gado
wallahi wani ba abun duniya wani ba abun duniya
wani ba kana gure ne
kin san kwace na san danta kin gane din mace ke san namiji ko da uban da ne ba za ta so shi fiye da
din shi namijin yana san
za ta ba shi wannan face din ba amma shi namiji sai ya ta kamma mace tayi abin da take so da ƴaƴan wuce
wato saboda ta iya yana fasan girki
yana fasan girki shi namiji ya kawo mantuwa duk kuma mace ba za ta kawo agola sai ta kawo agola baki so nan ake kawo mace ta kawo agola gida yafi ƴaƴan masu ƴaƴan gida
ai shi yana son macen yana son ai wannan to abin da
wato kenan macen ba sa son maza ne
yake ai son da yake macen shine zai hada yaga tana musguna malashi har yayi kokarin ya dakatar da
kuna nufin kara kenan yake mata
karan banza yana kallo ana fitar da dan shi ai ba zai iya magana bane saboda kai ya cika ta ce sake ni
to ko yanzu a shawarce me kuke ganin ya kamata ai wani hukunci ya kamata in da ku ne aka ba ku wannan dama me kuke ganin ya kamata a dinga irin wannan matan
ai
na daya maza dole su tashi tsaye sun zama kada su zamo a solo biyo yawa kada su zama haka yawa kada su zama talasurai namiji ka tsaya tsayin daka koda ka je neman aure kai ka shedi in kana da yaro uwar gidanka ta mutu ta bar yaro ko
kurabu
ba fa za a tuta ƴaƴanka ba kuma ko kana gida ka rinka sa ido kana lura da me ke faruwa a gidanka in ma haka ne su kuma mata su ji tsoron Allah su tabbata cewa fa Allah na ganin su abin da suka yi akwai sakamako nan gobe kiyama in ba su ji hakan ba to akwai gaba akwai alƙalai alƙalai nan ma ya kamata a zartar da hukunci in aka kama gashi an cutar da wani yaro ko an cutar da wata yarinya saboda haka a san irin hukuncin da za a yi domin a rinka tona tsakuwa domin a ta tsoro
to maganar gaskiya shine kaman abin da nake faɗa baya ga wayannan wayanda ya lissafo hatta wayanda ake tare makwabta kenan ko kuma wanda ake zaman gidan haya tare da su akwai rawan da zasu taka ita duk da cewa gaskiya tana da daci ko kuma tana da wuyan fada amma duk da haka sai an daure ka fito ka ga mutum ka fita tsakaninka da Allah ka ga mai cewa abin da yake ko kuma abin da take yi ba daidai bane sannan wani abu da nake so kuma ƙara ganewa wani lokaci ba matan nan muguntan sai tashi ba wai akan ƴaƴan kishin suka diba ba hatta dan su da suka haifa wani lokaci suna huta takeici akan shi dan saboda za ka ga mace wai
ko shi ne suke ne
to a to ba mamaki kila wasu kila a samu amma dai zafin zuciya ne kawai da wani irin hukunci na son rai in ba haka ba za a idan uban yaro ya bata miki ne kawai sai kin da ci baban yaro yana zaune to ki dada mai duka wai dan saboda shi ke jawo
ne shi ke uban
haka haka ake yi to kin ga wannan duk wani abu ne wanda ya kamata mata akwai bukatun da su gyara bangaren hukunci da kike magana kamata ya gaskiya duk wanda ya ga wata kafa da zai gyara ya shiga gyara kawai wannan
kamar yadda aka ce wata da aka ce a gidan haya ne ita kaman haka da aka kama yaron fa ana duka da suka ce haba wance maman shi fada mata tace ai ba ni na kace shi ba ni na kake ta ba ta dawo ta zo ta rama sai da baban ya zo ake mayar mai yanda aka yi sai ya ce kuma gashi ya manta daidai inda kabarin yake ai da ya raka ta
kuma ta ci gaba da zama da shi
wannan ai kin gani ai da sanun su
da samun sanin yana jan girki mai dadi
take yi samun sarari
to ai kamar yadda kai ke yake maganar cewa idan shi miji ya je neman aure ya ce mata a ina da yaro kaza maman shi bata nan ko kuma maman shi ta rasu da sauran su bai kamata ma a ce ya fara gaya mata wannan kalamai ba saboda in ya fara gaya mata waɗannan maganganun anan ne ma za ta fara tsanan yaron tun farko za ta ce to ina ma da kishi yake nan da zamu zo mu zauna wato ba ta ga yawa dan shi kila ma zan je ne ina renan shi da sauran su tun anan zaka ga an fara sa mishi ki an sara mata kiyayyen wannan da ko kuma dadin nan tun a waje da sauran su ai ya shiru kawai idan dai yazo kawai ya kasance ya fi karfin gidan shi in yace ayi in yace a bari a bari in yace a dauko in yace a maida to za a samu zaman lafiya a cikin gida amma in dai aka ce za a fara ta wayannan hanyoyin gaskiya to za a fara samun matsala
ma
ka ga dama za ka iya cewa
sa jambaki da powder
kuma ka ga dama za ka iya cewa na ma ba ta auren
kuma bace haka ma ni abin da nake gani namiji in ya auro in kamar yana da yaya ko ta uwar ta mutu ne ko menene da yana tare da yaya zai auro ta ni abin da nake gani in ya auro ta ya dan batte karanci hankalinta tsakaninta da ƴaƴan shi ya gani wani namiji shi yake fara shuka tsiya a gidan shi da in ya auro in yana son ƴaƴan sai ya dora matar dokoki kala-kala ko menene in kun abun
wanda ma
gyara ne
sai ka zauna da ni
fa sai ki ga sai to sai ki ga ki ga shi dan ya fara raya mata kiyayya ma yaran nan yaran suka aure ne ko kuma ƴaƴan nan kaza to daga nan ne wani sai ga shi dan ya raya mata ai kawai da ƴaƴan nan ta ga abin din su
in
ta ga yanda za a yi wa in kuma ya lura yaga ya ya zauna ya karance su yaga cewa zaman su ba zai yi ba wallahi duk sawa ga wada aka ci ba gajiya bane in yana son matar shi cike ba zai zama matar shi ba zai rasa ƴan uwan da za su iya rike mishi a ƴan shi ba ya ga in zai iya yiwa
sai ya raba ya
ya matsar da su daga ya matsar da
su eh zai iya saboda soyayya
ki san wani daga wani kuma mugunta ne in ya rabu da mata dan ya kuntata mata sai ya karbo ya
kwato ƴaƴan ta
ba dan ta kasa rike ba ne kuma Allah ma su kanana ne yara kuma Allah mace ba ƴaƴan rukun ƴaƴan ta suna kanana to dan mugunta dan ya rabu da ita dan ya kuntata mata kuma sai ya karbo sai kama wannan kuma in ya kama wannan shi bai zauna ya karanci ya ga ya zaman nasu zai yi ko ba zai yi ba sai ya zubar da su kawai haka a tsakar gida in ya zubar da su su kuma wannan mata su kuma kisa an ce dangin shedan ne su kuma daga nan
haka
ai abin da ke faruwa yanzu gaskiya ne da gaskiya yanzu mata ma ina jin yayin shedan ne
to kuma gaskiya idan zaka auri mace kai ba ta kan kan da wani hakikanin cewa ba mace na
kanka take
yawa kudin ka take so ba wace takan yi haka ne ta ce ai ba ta son mijin na aikata mu din shi haka ne domin ya ta kauce ya rabu da ni ni na ga wanda ta aikata mu da wallahi yaro ne watan shi uku ta sa wuka ta yanke mishi gaba tace ta yi haka ne dan uban shi ya ji haushi ya sake ta saboda ai ta gaya mu mahaifin nashi baban dan kenan ba san shi nake yi ba san shi nake yace tace duk abin da ya biyo baya a gidanka yace fa shi fa yaji ya aure ta ya ajiye a gida kin ga ko ta aikata mishi haka kuma bai yi da ya sanin haka ba wai sai ya je yana cewa tsautsayi ne fa shi zai ci gaba da zama da ita
wato wannan shi ne abin da kake magana wato samun sarari ni na yadda magana ne kai magana cewa wai samun idan mace ta samu sarari babu abin da za ta yi ba
wato za mu baje kolli
a sosai a baje sana da nake magana wai ko kulliya wai dauke ai wajibi ne mace ma ba ta kulliya ba ai ba ta cika ba amma shi na miji shi ne kalubalanci akan shi
ai ba kulliya
kawai shi kenan kawai saboda kawai dan kana
son
sai ka barka kawai
inda ta ko haka kai ga kai da shi waya ya ba hakkin
wallahi ba kulliya ba wannan sashin ciki ne
ai kamar yadda Hawwa ke magana ta ce wata mace shige da fice
ne
saboda me shige da fice za ta je gidan bokaye ko gidan malaman tsubbu da sauransu ta ce ni fa ina so ne a juya min kan wani ko a bari na wani da yana laidan nan to mafarin yanda zaki ga idan an yi abin ko idan abu ya faru mutun ya kasa magana bai kasa cewa rabu
shi ba ina da abin ba
akwai fa matan da uwar gida ne uwar gida ce ta kora amarya da ƴaƴanta wanda a cikin gida ɗaya suke har sai da aka ibo su shekaru 20 da ba wani ba wanda daga mijin har kowa dai wanda ya san su ba wanda ya taba tambayan wai ina wance wa wai ya ce mai
shi ma
rufe musu ba an mutu wa tamsil basira
ba ta da maka bai kamata kenan an ba ta an da maka ba kamata sai da kada mata su dauka cewa kaman wai cewa in aka hakan wata gwaninta ne a'a ai wani koma bai ne shi ma ga
amma wannan ba a san da ke jinka ko san ka ba gaba ɗaya ta aika da su lahira ne warai ko tunda ba a san ba take da a mace take to yaya suke
da
su
da Allah da wani shi to warai da kuma wai san kuce haushi to Allah ya taimake mu ya sa kuma mu gyara halaye marasa kyau da ke cikin ɗabi'un mu malamai mun gode sai mako mai zuwa
ikon Allah kin ji yanda ta kaya mun gode kwarai malama Binta da wakarta Hafsat
na'am
da Allah in tambaye ki wai a tunaninki me kike tunani yake sa mace ta kisa balle na karamin yaro kai wannan tambaya ce me wahala amma ni a tunani na kuma ba lalle ne in zaman to nayi daidai ba fa ina ganin tsantsar rashin ilimi kishi da yanda dai masu aiko mana da sakonni suka fada
masu sauraro
da rashin gaskiya da rashin jin tsoron Allah
gaskiya
saboda
ina ga ma kamar shine farko
haka shine farko
kamar rashin imani ne dan ai da kwai jahilai da yawa da
ba haka ba ko ba dan kishi yake ba safinatu ina za ka yi tunanin maka kashe mutum balle yaro da
bai san
komai ba ko dabba ma da babu ruwan shi ya za a yi kai tunanin kashe mutum abin da yana faruwa sai dai mu ce Allah ya kyauta amma ni ina da tambaya ta ya za a magance wannan abu
to ai ni sai in ga mama farin abin da ke kawo ire-iren wa'annan ba zai zama haka ne duka ba amma yawanci zaki ga gaskiya laifin daga mai gida ne
me yasa kika ce haka
saboda ni Hafsat na ga gidaje da yawa da idan miji tsaye yake kan gidan shi shi abin da nake nufi da tsaye ina lura da duk abubuwan da ke gidan shi yana da iko a gidan shi gaskiya wani kishin ma ba a yin shi balle har ta kai ga kisa matan ma in ta kai ta kare ma hada kai a gida ni na ga abin da wanda ya faru da suka ga mijin su in suka ce wannan kishin za su yi su za su wahala
dole suka haɗa kansu wallahi dole suka haɗa kansu saboda kuma suka haɗa kansu sai suka zauna lafiya
kin gani
to amma ka ce gaskiya yana da wahala Allah dai ya sauke
amin amin
bari mu dan shakata da wannan kira to Allah ya kara kare mana zuciyoyin mu Allah ya kara mana tsoron sha'ara a zukatan mu
amin amin
yanzu kai tsaye ta waya muna tare da Sheikh Saifuddin Yakubu Musa Katsina dan jin shin wai mai addinin mu yace ya addinin mu yace ai zaman kishi assalamu alaikum Sheikh
barka da warhaka Sheikh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
barka da shigowa
yauwa
yauwa
sannunku
so Malam Saifuddin musulunci ya musulunci yace ai kishi
to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah da farko ina maraba da duk masu sauraron mu cikin wannan shirin ya albarka kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin duk abubuwan da aka tattauna da abubuwan da zamu tattauna
nan amin amin
a takaice shi kishi ana yin shi ne a cikin aure shi kuma aure addini ne ibada ce Allah subhanahu wataala shi ya umarin da shi kuma sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uku ce saboda labarin waɗansu matasa su uku da ɗaya daga cikin su yace saboda tsananin ibada yace shi ba zai kara yin bacci ba sallah zai ta yi ta dare wani yace shi ba zai kara shan ruwa ba azumi kawai sai wani kuma yace ba zai aure ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin su ya nuna cewa wannan kuskure ne ya faɗi cewa kuma yin waɗannan abubuwan ko yin auren sunna shi ne sannan wanda ya guji ko kuma ya kyamace sunna shi ba tare da shi kenan aure sunna ne musulunci ya halatta ma mutum namiji ya auri sama da mata daya aya ce ta zo da wannan karara sanki kuma baba na komai na mutai masna wa thulata wa ruba kenan yin aure addini ne kuma ibada ce wadda ya kamata a ce duk wanda ke da alaka da shi da mijin da matan gabaki daya ta zama wata hanya da za ta isar da su zuwa ga rahmar Allah to abin takeici ne a ce kuma wannan ibada ita take yin sanadiyar halakar waɗansu mutane saboda dalilai daban-daban wasu za ki ga cewa saboda jahilci wasu saboda rashin tausayi wasu saboda rashin imani addinin musulunci ya tsara irin yadda ya kamata a ce mata sun zauna da mijinsu ko kuma tsakaninsu kishi wani abu ne wanda ɗabi'a ce Allah subhanahu wataala ya halicce ta a jikin mata har da mazan ma gaba gida shi yasa za ki samu cewa har da matan annabawa an same su da kishi wasu abubuwa da ke nuna kishi amma ba kishi wanda yake ya wuce iyakoki na shari'a ba matar annabi ibrahim shara ta nuna kishi lokacin da annabi ibrahim ya samu haihuwa da baiwar da ta bashi hajar ya samu haihuwa da ita abin ya dame ta ta nuna kishi sosai wannan ne matar da ya sa Allah subhanahu wataala ya umarci annabi ibrahim da ya dauko ita wannan hajar ya kawo ta tare da ɗanta isma'il ya ajiye ta a wurin da makka yake yanzu kenan kishi shi ne sanadiyar abin da ya samar da garin makka duk da girman garin makka da sauransu to amma kun ga ita shara ba ta yi wani abu wanda yake ya keta iyakoki ba ba ta yi wani abu wanda yake ta cutar da shi mijin nata ko kuma ita matar kishiyar ta ɗin ko kuma ɗan kishiyar ba waɗannan abubuwa ne waɗanda bai kamata a ce ana samun su a cikin al'ummar musulmi ba. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi abubuwan da ke nuna kishi, hatta Aisha radiyallahu anha wadda ita ce kusan zaka ce kan gaba a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Khadija radiyallahu anha, ta yi abubuwa da yawa da ke nuna kishi a lokaci ɗaya, kuma yadda abubuwan suka faru sun nuna yadda ake mu'amala, yadda ya kamata ita mace ta yi mu'amala da kishin, da kuma yadda ya kamata shi mijin ya yi mu'amala da kishin matar shi. Watakila lokaci ba zai ba mu dama mu warware waɗannan abubuwan sosai, amma abinda nake so in nuna shi ne idan ana so a yi maganin irin waɗannan abubuwan, kamata a yi maganin tushen irin waɗannan abubuwa. Abin takaici ne ki ji labarin cewa wata kishiya wai saboda tsabar tsananin kishi ta kasa ɗan kishiyarta, in wannan jahilci ne da rashin imani. Idan har mahaifiyarta ta yi miki laifi kasancewar ita kishi yake ki, shi ne ya yi yaron.
To malam sai ku ji wasu ma iyayen nasu ma sun mutu a yi,
kai har da kuma cin amana.
Na'am, wasu ma iyayen ba su gidan ko sun mutu ko kuma ma ba su ma yi kishin da su ba ma.
Shi ne abin da nake so in nuna, kin ga ina cin amana ne. Mijin amince mata ya yi, ko kuma wata za ki ga kila ma kishiyarta ta kafin ta bar duniya ko ta kafin ta bar gidan, damka mata ɗan ta yi a matsayin amana cewa ki taimaka ki riƙe mishi, kuma ko ba ta faɗi ba ko mijin ma bai faɗi ba, wannan amana ce. Amana ce kamata a ce kishiya ta kula da ɗan mijinta ta fiye da yadda take kula kila da ɗan cikinta. Wannan amana ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ta a kan shi, kuma subhanallah zai ga cewa kamata ya mace ta yi tunanin cewa ita ma fa abin da ya samu uwar wannan yaron zai iya samu, ita ma zai iya samu. Ya za ta biyin a ce irin wannan ya same ta, kuma ‘ya’yanta su faɗa hannun wata mata wadda ita ma maciyar amana ce da musguna ma wayan ‘ya’yanta cutar da su, har kisa fa ana yi kisa a kashe yaro a kan cewa ana kishi da mahaifiyar shi. Kansan mutum wanda yake ma ba misali ba amana aka sa shi a hannunka ba, ya yake bari a cikin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama abin da za a fara hukunci a kan shi shine zini, zina ne na mutane da aka zubar. Ya ce wanda aka kashe zai zo yana riƙe da wanda ya kashe shi, zai kawo shi gaban Allah subhanahu wataala ya ce ya Allah ka tambayi wannan menene ya kashe ni. Wannan yaro da wannan mata ta kashe shi, idan ya zo da ita gaban Allah ya yi mata wannan tambaya, za su iya ba da amsa? Ba ta iya ba da amsa ba. Kisa ne shi ne wanda yake tsaya cikin
ɗan mana sai fidin haka jin ɗazu take. Jin ɗazu za su dake tambaya take.
Ai ya ɗauko, malam ya ɗauko bayani ne, ba na so in katse shi. Amma tunda yanzu na samu sarari, malam ina tambaya ta shi ne mazan da suka gano cewa ai kai wannan mata ta ce amma ta ɗauko hanyar ɓata ta kan cewa tana musgunawa yara da yawa, akwai mazan da suke ganin alamu ko kuma suke ganin tattakin haka ka iya faruwa, me ya kamata su yi a musulunci?
To a musulunci abin da ya kamata su ɗauki mataki idan ya ga cewa abin a farko-farkon shi yake yi ya haɗa da wa'azi da nasiha da tuna mata lahira cewa wannan rayuwar ba da wawan muka zo yi ba, da ita mahaifiyar wannan yaron da ta mutu, da ni da ke da yaron gabaki ɗaya za mu tattaru a gaban Allah, ki ji tsoron Allah ki riƙe shi amana. In ya ga kuma cewa misali ba ta jin irin wannan abin ya wuce iyaka, sai ya ɗauki matakin watakila raba ta da yaron, ya nemi ina zai kai yaron misali a riƙe mishi, ba
wannan ma zai zama mata abun kunya,
da wannan shi ma wajibi ne a kan shi, watakila wurin mahaifiyar shi, watakila wurin ‘yar uwar shi ko wani abu makamancin haka, amma bai kamata ya tsaya zuba ido yana ganin cewa za a cutar da yaron da Allah subhanahu wataala ya sa shi amana a hannun shi, ba bai ɗauki wani mataki ba. Akwai matakai da yawa da za a iya ɗauka, wannan ɗaya ne daga ciki ko kuma biyu muka lissafo.
To malam shin ɗaya fi mata ne a musulunce da ita da za a ce shi a ɗauke ɗan daga gaban mahaifinsa ko daga gidansa a kai shi wani waje ya taso, shin me yasa ba za a ina jinka?
In ya ga cewa misali ai mutum zai duba ne, misali abin da zaki duba tana yin wakilin ita ma ta haihu, ta haifi yara da yawa kila a gidan, ita ma in ka abin nan ɗinta shi in ka bar shi yaro da ya kila ka cutar, watakila kuma za ka iya maganin abin a hankali a hankali, amma kuma ita ka ɗauke ta ita ma ka cutar da yanta wanda suwa ba su san sauka ba. Ana iya kaiwa matsayin da misali in mutum ya ga cewa ɗauke yaron ya kai shi wani wuri ai ba raba ya rabu da shi bane ba ga baki da
mallan sai sai lokaci ba zai lokaci yayi mana halin nashi
yadda yake tunani ba zai gyara abun ba
eh
mallan sai ga sai doki sai doki matakin da gile bai kai wannan ba
to mun gode kwarai mallan sai lokaci ba zai bamu ba mun gode kwarai hai to duka nan muka kawo karshen shirin yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da injiniya mu na yau ni Safina Tsada ke so dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a huta lafiya